الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka mun tsora Allah yan uwa musulmi domin da kiyaye dokar Allah ne ba wa yake rabauta a nan duniya da lahira yan uwa musulmi musani musulunci ya wajabtar da taimakekeniya a zamantakewa ya sanya shi abin bid'ama a yanayin zamantakewar musulmi kuma ya bayyana irin magargar wato hanyoyi waɗanda za a iya samun taimako wajen gudanar da irin wannan taimakekeniya a tsakanin al'umma waɗanda suke mawadata da waɗanda suke masu bukata misali zakka sadaka da aka sanya ta tadawu'i waqafi da aka sanya ganima da ake samu kafara da za a ce a ciyar bakance da za a ce a ciyar da makamantan irin waɗannan duka musulunci ya sanya hanyoyi da za a samu taimakekeniya tsakanin al'umma tare da cewa kowanne daga cikin hanyoyin da musulunci ya zayyana a dinga yi don taimakawa kuma a samu lada yana da muhimmanci amma mu sani lallai waqafi a cikin su yana da wani matsayi nasa na musamman wanda wato ci gaba na musulunci da yazo shine yazo da shi domin da ba a san irin wannan tsari ba sai da musulunci yazo da wannan tsari shari'ar musulunci ta tabbatar da shi abin da ake nufi da waqafi shine mutum ya mallakar da wani abu wanda yake nasa ya mallakar da shi na dukiya mallakarwa kuma ta har abada ga Allah subhanahu wataala amma ba sai da ta za a yi ba ba wani ne zai cinye ba ba kyautar ta za a yi ba an turke ta ne amma abin da yake burtsowa daga jikin ta shine za a dinga amfana da shi misali kaman waqafi da ake yi na gina masallataiya kaman ba a sai da masallaci masalan amma za a dinga amfana da shi don mutane su dinga sallah a ciki ko kuma a gina makarantu waqafi mutane suna amfana a cikin ta ko kuma a gina gida na talakawa ne du talakawa su dinga zama a cikin sa madal haya ko lokacin da suka samu wadata su fita ko gidan baki ko kuma a dinga gina wato a rinka tona rijiyoyi da burtsatse da wasu abubuwan da zai dinga samar wa mutane ruwa da dai irin waɗannan suna nan da yawa ko kuma hanya wanda za a dinga samar da wani amfani talakawa suna mora addinin musulunci ya kwadaitar da musulmi akan su dinga yin waqafi har ma ya tsara waqafi a matsayin mafificin ayyuka da ake samun kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala ayyuka kuma wanda suke gudana har iya lokacin da Allah ya nufa Allah madaukaki ya sanya shi ga musulmi domin su dinga samun rabo daga gare shi Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihin sa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan mutun ya rasu aikin da yake aiwatarwa fa sun katse domin duk abin da kake yi ya katse in har sadaka kake yi kowace juma'a ko a kullun kana ciyarwa ko a kowane lokaci kana wani aikin alkhairi karatun qur'ani da makamantan su to kage daga ka mutu ai shikenan aikin ya katse yanzu kuma ladanka ya katse kenan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai dai ta hanya guda uku sadaka wacce take gudana kamar misali waqafin da muke magana akan sa a cikin dukiyar ka sai ka turke dukiyar ko bayan ka mutu kuma tana gudana ana moratta to lallai ladanka yana zuwa gare ka ko kuma ta hanyar ilimin da ka koyar da mutane suna aiki da wannan ilimin ko bayan ka mutu ladanka yana nan a wajen Allah matukar ana aiki da wannan ilimin ko kuma tsawon da yake mai nagarta wanda ka tsora shi aka ayin tarbiyya ta musulunci to ayyukan da zai yi na alkhairi kana da lada kana zai dinga maka addu'a ta isa zuwa gare ka mu sani ƴan uwa musulmi shi waqafi yana lamunin dukiyar mutum lamuni yake baka a cikin dukiyarka cewa za a ci gaba da amfani da wannan dukiyar taka jama'a bayan jama'a ko bayan kushewarka wasu wani daga cikin malamai magabata sai yake ambata batu a kayan shi waqafi yana cewa ta iya yiwa mutum a rayuwarsa yana da dukiya kuma yana ta ciyar da ita saboda Allah yana ba da dukiyarsa mai yawa a lokacin da yake rayuwa sannan kuma sai kwatsam sai ya faɗi ya rasu kaga dukiya ta zama ta magada sai ya zamanto talakawan da yake ciyar da su waɗanda kullun su da shi suka dogara yana musu kokari yanzu kuma sai su tozarta sai ya zamanto suna da bukatun wanda zai musu mai musu kuma ya tafi kuma sai kaga bayan su ma in sun tafi watakila za a ƙara samu wasu talakawan da suke bukatun irin wannan mai taimakon sai sai a rasa shi a cikin al'umma ko a rasa shi a cikin wannan garin don haka sai ya zamanto yanzu su tamkar an haramta musu daga cikin dukiya ta mawadata wanda suke ba su ashe ba abin da yafi mai yafi kyawu mutun ya zamanto ya dasa wani abu wanda zai dinga amfanar da al'umma ko bayan kushe wasa ya zamanto talakawa suna mora daga gare shi shi kuma yana samun lada ɗan hanya suna mora ana ba su amfanin amma an turke asalin haka malamin yayi bayani don haka nan ne ma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zaid ibn Thabit Allah ya kara masa yarda yace lalle mu kam yana nufin su sahabbai bamu ga wani abu wanda yake mafi alheri ga mamaci bayan ya mutu kuma ya zamanto mafi alheri ga wanda yake raye ma sama da abinda za a sanya shi hubusi a sanya shi waqafi ba domin alherin sa ga wanda yake mamaci in ya mutu to ladan fa yana nan yana tafiya zuwa gare shi tamkar yana raye ne yana ciyar wannan tasa da ya saba wanda yake raye shi kuma kage yanzu mutuwar alhaji wani bata sa duke taimakon da ake musu ya katse ba ya turke musu wani abu wanda zai dinga yin burtsa kuma suna lasa daga ciki don haka kage su ma sun samu wani abu ko wanda ba za a saida shi ba ba za a gaje shi ba ba za a yi kyautar sa ba babu kuma wanda ya sai halkar masa da su in ba Allah ba ɗan uwa musulmi lallai musulunci ya sanya waqafi ya tsare zamantakewar al'umma a samu kyakkyawan zamantakewa tsakanin musulmi kuma hanya ce wanda zata in an bi ta zata dinga warwarewa kullacecce niya da kwafe dan wallahi shaydan yana sanya kwafe a zukatan talakawa akan masu dukiya suna fama da wahala su masu dukiya ko suna ta fantamawa wallahi shaydan yana san to musulunci baya san irin haka duk da cewa Allah ne ya rabo shi yasa aka sanya irin waɗannan tsaruruka domin su ma har ma Allah ya sanya na wajibi dole ne ka bayar da zakka saboda a dinga ba musu waɗannan talakawa din to idan ana yi da irin waɗannan abubuwa irin su waqafi da sauransu to insha Allah sai kaga talakawa kullun girmama masu dukiya suke yi don sun sanya musu rabo daga cikin dukiyar su ko bayan ba sa na don haka wannan yana daga cikin hikima da Allah subhanahu wataala shari'ar musulunci ta shar'anta waqafi domin yana sanya taimakacce niya da kuma zamantakewa a dunkule waje guda kamar yadda Allah madaukaki dama yayi umarni ga musulmi wa ta'awanu al bir wa taqwa ku taimaki junan ku wajen bin Allah subhanahu wataala da kuma kiyaye dokar Allah lalle mu sani shi waqafi ba wai abu ne wanda ake karbar sa da karfi kamar yadda ake karbar zakka a wajen mawadata ba a'a wani abu ne wanda shi wanda yake da dukiya dan radin kansa dan kudayin sa na samun lada a wajen Allah subhanahu wataala zai fanfaro wani abu daga cikin dukiyar sa sai ya masa tuke abin da yake murtsa daga cikin sa shine za a dinga samu kaga a dalilin haka sai ya zamanto ya amfanar da al'umma baki daya talakawa ne daliman ilimi ne zawarawa waɗanda aka mutu aka bar musu yaya marayu da marayun su kansu da sauran mutane waɗanda suke da bukata na wani abu ya sanya dukiyar sa yana kwanci a kabarin sa wannan dukiyar tana ta gudana in kasuwa ce ana jujjuyata abinda ake samu an mata tsari mai kyau dan musulunci yayi ma waqafi tsari mai kyau da za a tsare shi bisa amana abin yana gudana kai kana kabarinka kuma tamkar kana nan ne abinda ka saba yi na taimakon nan ya ci gaba da yi kuma ladan ka yana shiga cikin kabarinka ana rubuta maka wace riba ta wuce wannan da sauran ayyuka waɗanda za a dinga yi wanda mutum shi ya ayyana yake so a dinga masa da wannan waqafin da ya sanya ɗan uwa musulmi wani rabo ne ya wuce mutum ya kamfaci wani rabo mai girma yanki mai girma daga cikin dukiyar sa ya aje ta waqafi ne ga Allah subhanahu wataala ai babu rabon da yake haka ga masu dukiya hadisi yazo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yace mahaifinsa Umar ibn Khattab ya samu wata gona a Khaibar gona ce ta dabino wacce take mai yawan gaske sai ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yasta'miruhu fiha umarnin Annabi yake nema yana so Annabi ya ce masa me zai yi da dukiya don haka yace ya manzon Allah na samu wata katuwar gona a Khaibar kamar yadda ka sani lokacin da aka yaki aka samu ganimar su yace ban taba samun dukiya wacce take ni kan a waje na mai daraja sama da wannan gonar ba don haka me kace mu Umar ne da yace ya manzon Allah ka duba fa bai taba samun dukiya yace wanda take wannan daraja ba yace ya manzon Allah mi mun Umar ne me zan yi da ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace in ka ga dama zaka iya tsarewa tushanta kai sadaka da ita me Annabi yake nufi ya sanya ta waqafi wasu malamai suna cewa shine awwal waqafin fil Islam amma ko wanda suka riga yayi shi manzon Allah ya riga shi yin waqafi ka tsare tushanta kai sadaka da ita to don haka Umar ibn Khattab ya fahimci abin da Annabi yake nufi Abdullahi yace sai Umar ibn Khattab ya sadaka da wannan gonar gaba daya amma da sharadi
ya sanya masu kulawa da ita, ya sanya masu ka'idoji, ya ce ba za a saida ta ba, ba za a yi kyautar ta ba, ba za a gaje ta ba, ba za a yi sadaka da ita ba, abin nan ba za a yi gadan ta ba, amma za a yi sadaka da ita ne kawai ga talakawa sai ayyana. Ma'ana duk lokacin da za a dinga akwai masu kula da ita, su ma masu kula da ita ya ce za su dinga ɗauka gwargwadon abin da za su ci da iyalinsu a ciki wannan gonar idan ta fidda dabinanta. Amma duk abin da yake na cikin dabinan ya ce kullum idan dabino ya fito za a cire dabinan a bayar da shi ga talakawa, a bayar da shi ga wasu daga cikin danginsa, saboda silatul rahimi, kaga har danginka ma ka kula da su bayan ka mutu. Balle a zo ana jin haushin matarka da ƴaƴanka sun gaje kuɗi, cikin umanka bai samu komai ba, dama ba kamar sa wasiyya ba. Yace za a dinga taimaka ma waɗanda suke bayi, in an saida wani abu a ƴantar da wani bawa musulmi, za a dinga taimako da shi wajen sayan makaman da za a tafi yaƙi, za a taimaka ma ƴan hanya, baƙo in ya zo gari guzurinsa ya yanke shi ma a bashi. Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi, ai Allah madaukaki dama ya faɗa mana lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba ku taɓa kaiwa ƙololuwa na ɗa'a ga Allah ba sai lokacin da kuka ciyar daga cikin abin da kuke ƙauna na dukiyar ku, kuka ɓanɓani wani abu kuka ciyar. Allah ta'ala ya ce duk abin da kuka ciyar kuma na alheri don neman yardar Allah, Allah fa yana sane da shi. Ya zo a cikin sunan Tirmidhi daga hadisin Bishr ibn Abi Bishr al-Aslami daga babansa yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai suka zo Madina, a cikin Madina babu ruwa, a wata riwaya cewa aka ce istankarat ma'aha, mutanen Makka muhajirai sai suka ji ba sa jin daɗin ruwan Madina, zarti ne da shi, ba irin nasu na Makka mai daɗi da yake ƙunguwa ta cikin dutse ba, wannan zarti ne shi ba sa jin daɗin sa. Wata rijiya ce guda ɗaya kadai a Madina a lokacin take da ruwa wanda yake mai daɗi kuma ruwanta mai yawa, ana ce da ita bi'ru ruma, kuma ta kasance ne ga wani mutum wanda yake mai tsananin ƙoro, mai kaushin rayi, wanda yake yi wa mutane tsada idan sun je za su ɗebi ruwan kowace guga, sai an bani mudun nabi na dabino kafin ka ja guga ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuɗaɗɗe da musulmai, wa zai sai wannan gona, annabi sai ai wa zai sai wannan rijiya, annabi yana cewa man yashtari bi'ra ruma fa yaj'alu fiha dalwahu ma'adila'il muslimin, wa zai sai rijiyar ruma ya zafanto shi ma yadda sauran musulmi za su jefa gugarsu, haka shi ma zai jefa gugarsa, ba shi da wani fifiko a kansu don shi ya saya, amma bi khairin lahu min hafil janna, za a ba shi mafi alheri na rijiyar da ya saya a cikin aljanna. Fashtaraha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan sai je saye ta, aka ce kuɗinsa ya karaɗe, kamar yadda Imam Bukhari ya ambata ya saye ta da dirhami 35,000. Dirhami 35,000. Uthman ibn Affan yaje sai rijiya. Ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzon Allah ga ta na saye ta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijhal aha siqayatan lil muslimina wa ajruha laka. Ka sanya ta musulmi su dinga shan ruwanta. Ba ruwanka da ita musulmi su ta sha bin ladan yana nan. Albushrunku har a zuwa yau ana shan ruwan rijiya. Har a yau rijiyar tana nan ana shan ruwanta. Shekara 1400 da wani abu Allah ya sanya albarka a cikinta. Wane irin lada Usman ya samu a dalilin wannan hubusi? Wane irin lada da karama ya samu da girmama a wajen Allah a dalilin wannan abu da ya sanya a cikin dukiyarsa? 35,000. Kai kana ganin girman kuɗinka, shi kuma ya lale, amma kuma ya yi riba, alhamdulillah. Kai koyi da shi mana ɗan uwa mai dukiya. ‘Yan uwa musulmi, lallai fa irin matsayi da kuma lada da ake samu dangane da waƙafi da tasirin da yake a cikin musulmi wajen taimakekeniya da magancewa abubuwa da yawa. Wallahi inda za mu ɗauki matsala ta waƙafi a tsakaninmu, hatta masallatayya ba za su dinga bara ba. Ka duba dai abin kunya, masallatayya sai sun yi bara ake gudanar da su. Duk wani abu da ya tashi na addininmu, wai makabarta kacal, makabarta gidan kowa, amma sai an je wajen masu kuɗi an yi bara, an yi bara, an sassamu kuɗi da za a je a yi wani gyara a makabarta, a saka abin nan borehole, hatta duk abin da ake bukata wai makabarta ma sai an je an yi bara a wajen mutane ake samu. Bai saka to su masu kuɗin ba za a san hanyar da za a yi da mu talakawa, mu ma mu ba da gudunmawarmu, mu sanya wani takafuli ba, a sanya wani waƙafi, wani investment, saboda kuskuren da musulmi suke yi shine kullum kowa tunaninsa yake yi waƙafi, masallaci ya tsaya. sai a gina mana masallatai har sun mana yawa. Me zai hana kudin masallatan da za a ce ta ginawa nan masallaci, tsallaken hanya masallaci, can masallaci, masallatan nan duk da aka gina in har kana da kudin da za a yi me zai hana a haɗa kudin a zo a ba wa mutane masu amana ka sanya sharaɗin da kake so a gudanar maka da dukiyar taka. Ayi investing ɗinta. Sai a ce to wannan kudin idan an samu waɗancan masallatan da ake da su duk a ciki percentage. Sai a ce by percentage. Ko mana masallaci, ko masallaci kaza, a dinga bashi percentage kaza. Ko kuma ka ce, a dinga ciran percentage kaza, ana bayar da shi a marayu, ana biya musu kuɗin makaranta. Ko percentage kaza, mata, zawarawa, da aka mutu aka bar musu ‘ya’ya, suna shan wahala, sun tozarta, wataƙila ‘ya’yan za su iya watan galiriya, su zama to ‘yan kaza da ‘yan kaza, a dinga ba su daga ciki na abincin da za su dinga ci. Don Allah baka taimaki al’umma ba, ba a yi taimako ba. Abin kuma Allah kadai ya san yadda zai dinga nama'i, wataƙila sai ya zamanto tamkar bi'in Roma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a cikin hadisi kamar da Imam al-Bukhari ya kawo, annabi ya ce ayyukum malu warasihi ahabbu ilayhi min walihi. Wane ne dukiyar magadansa ya fi ƙauna, ya ta tara dukiya kawai a magadansa shi bai mora ba. Sai suka ce ya Rasulullah ma minna illa maluhu ahabbu ilayhi, ai ko wannan mai yafi son dukiyarsa ta zama tasa ce, shine mai ita ya mori abinsa. To don me yasa kana da kuɗi mai yawa millions, don me yasa kana da billions, amma wai a magada ka bar ma kuɗin waɗanda ba za su iya tuna ka ba waɗansu daga cikin magada? In ka bar musu don kansu to zarta ne, wataƙila wani ya samu dukiyar shi ba gadan ta yi ba, Allah ne ya bashi. Inda gado ake aishi da sai gaji rashin kuɗi. Amma Allah ya sanya yana nan, amma kuma tunaninsa ya bar ma ‘ya’yansa dukiya. Wani garanti yake da shi akan in ya bar ma ‘ya’yansa dukiyan bayan ya mutu ba za su wargaza shi ba? Nawa suka lalata dukiyar da aka bar musu mai yawa da uban ya yi ta tsirewa, ya yi ta kiyayewa, amma kuma bayan mutuwa da ‘yan shekaru sai ga kuɗin ya zama zero. Shin me yasa ba za ka ɗebawa kanka nasibi a cikin dukiyar ba? In kana ƙaunar dukiyarka, me yasa ba za ka kamfaci rabo ma kanka ba? Ka bar ma ‘ya’yan naka wani, amma kai ma ka ɗebawa kanka rabo, ka tafi da shi lahira. Duk wanda yake irin waɗannan ayyuka a rayuwa ‘ya’yansa suka ga, to ko da a ce bai bar musu ƙwandala ba, wanda Allah ya sa suka samu za su tuna babansu ga aikin da yake yi ya kashe dukiyarsa, ba mu ƙara masa. Kuma duk lokacin da suka koyi aikin alheri a wajenka ko bayan ka mutu, su idan sun yi ma kansu ko da ba a kai suka yi ba, irin ladan da suka samu sai an baka. Wace riba ta wuce ai waƙafi ‘yan uwa musulmi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna malahu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara. Dukiyar mutum shi ne wanda ya bayar saboda Allah, tasa kenan. Amma dukiyar magadansa, abin da ya mutu ya bari, aka yi ta lissafi, aka yi ta faɗa a kan rabon gado da rigima, zumunci ya ɓaci, a yi wasu abubuwa, ya bar musu abin da ya zama fitina, shi kuma bai yi wayo ya ɗeba wa kansa rabo ba. Ali ibn Abi Talib yana cewa cikin wani baitinsa, amwaluna li dhawil mirathi najma'uha wa duruna li kharabil dahr nabniha. Dukiyar mu fa ku sani, ga masu gado muke tara ta, da haka mu ɗeba wa kanmu. Gidajenmu da muke ginawa bankama bankama, zamani zai zo ya rushe su ko wani bai rushe ba, za su zama ba su ake yayi ba, kuma sun lalace, sun zama to kaman kabari. Masu dukiya da waɗanda ba su da dukiya, wa duk abin da Allah ya baka, yi ƙoƙarin ka ga ka dasa wani abu na alkhairi kana kwance a kabarinka, amma kuma ladanka yana tafiya. Allah ka ba mu ikon aiwatarwa. Komo ila salatikum.